يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا خسوك شيء أكو أن قانوا وانا نتحنين بيبين نصوشين القرآن ده حديث من زون الله صلى الله عليه وسلم إن قلتتو ذاك جيكي مكا أمبسي توحيد الربوبية واندشيني كأيت الله سبحانه وتعالى أو جن حديثا imani da cewa shi kaɗai ne yayi halitta ba shi da abokin tarayya a wajen yin halittarsa shi ya halitti kowa da komi ba tare da wani ya taimaka masa ba ubangiji ta'ala ya ce alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji ta'ala shi ne yake da halitta shi kaɗai sannan shi ne yake da dukkan al'amura yake sarrafa su tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita a azama sha'anuhu wa dama sultanu al'amarinsa ya yi girma sarautarsa ta dawwama rabbul alamina shi ne mahalicin talikai gaba ɗaya kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah ba halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala imani da wannan cewa ubangiji ta'ala shi ya yi komi da komai shi ya mallaki komai yake sarrafa shi yadda yake so shi yake shirya al'amura gaba ɗaya na halittarsa sannan shi yake azurta kowa da komi wannan shi ne tauhidin rububiya wanda idan mutum bayi da shi bayi da imani wanda imani da shi shi kaɗai kuma baya wadatarwa sai an haɗa da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat tauhidi na biyu shi ne tauhidul asma'i wa abunnan tauhidul uluhiyya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada shine ma'anar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta masa shi kadai kada ka yi masa abokin tarayya idan ka yi masa abokin tarayya ka yi masa shirka kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karbi wannan ibadar ba kenan baka kadaita shi a wajen bauta ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ubangijin ku abun bautan ku ilahun wahidun abun bauta ne shi kadai kuma la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi arrahmanur rahim shine mai rahama magamiya kuma mai jin kan muminansa a lahira saboda haka duk wani abu da aka bauta wa ba Allah ba ana bauta masa ne da barna ba ana bauta masa ne da cancanta ba to mutum sai yayi imani da wannan cewa ubangiji subhanahu wataala shine kawai ya cancanci a bauta masa kuma yana bauta masa shi kadai tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat tauhidi na farko kafirai sun yi imani da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya tabbatar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah inda za ka tambaye su wa halitti saboda ƙasa za su ce Allah da za ka tambaye su wa halitti kansu wa ya halitti su za su ce Allah amma sai suka yi tawaye a wajen tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya ba su yadda ubangiji subhanahu wataala shi ne kawai abun bauta ba suna bauta masa amma suna haɗa bautan da bautan wani wannan shi ne wanda ya ruguza musu imaninsu da wannan ne suka zama mushrikai kafiri to da haka dole sai an kaɗaita Allah subhanahu wataala a wajen ibada sannan tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat wanda shi kuma an samu matsala na wannan tauhidin a cikin musulmai wani zaka samu yayi imani da rububiyyar Allah Allah shine mahalicci yayi imani cewa ubangiji ta'ala shine kawai abun bauta amma bai yi imani da sunayensa da siffofinsa ba wannan idan mutum ya haka tauhidinsa bai cika ba to mun tsaya akan bayanin توحيد الاسماء والصفات كايتا الله سبحانه وتعالى اوجن سنايينسا da siffofinsa yana da sunaye da siffofi babu mai irin su sai shi baya tarayya da kowa a cikin sunayen da siffofin nasa ba irin na halittarsa bane ko da sunan ya iri daya to wannan shine muna karanta ta'liqin da Sheikh Abdul Aziz bin Baz yake yi mana a cikin wannan littafin yace al-ismu salis bangare na uku tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah a wajen sunayensa da sifofinsa yace wa huwa al-imanu bi kulli ma warada fi kitabillahi al-aziz wa fi sunnati sahihati an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine imani da dukkan abun da yazo fi kitabillahi al-aziz أتكن للتافن ألا مبواي شيني القرآن وفي السنة الصحيحة دا سنة إن غنتسيا دا تزود دا منزون ألا صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ندقى سنة ين ألا دا سبو فنسا معنى إيماني دا سنة ين ألا قبائع دا سبو فنسا قبائع وأن سخزوء القرآن da kuma hadisai ingantattu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tauhidul asma'i was sifat yace wa isbatuha lillahi subhanahu ala alwajhi alladhi yaliqu bihi da tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sunayen da sifofin abisatiskan da ya dace da shi kowace sifa ka tabbatar wa Allah ita kamar yanda ta dace da shi jinsa Ubangiji ta'ala yana ji irin jin da ya dace da girmansa da darajarsa ba irin jin dan adam ba haka nan ganinsa haka nan ayyukansa gaba daya haka nan hannunsa da fiskansa da dukkan wata siffa wanda Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ka tabbatar masa da ita a yanda ta dace da shi karka kamanta ta da irin halittarsa kace hannunsa irin hannun dan adam ne in kai ka kai kuskure baka yi tauhidul asma'i was sifati ba ko jinsa irin jin halittarsa ne ko kuma kuduransa ko iliminsa ka kwatanta shi da ilimin dan adam idan kai haka baka daraja Allah haqiqanin yanda ya cancanta ka daraja shi ba domin ka kwatanta sunayensa da sifofinsa da sunayen halittarsa da sifofinsu wanda su gajiyayyu ne shi kuma ubangiji subhanahu wataala kamili ne mai cikakken iko to sai mala yace ka tabbatar masa da wannan sunayen da sifofin kamar yanda suka dace da shi min ghairi tahrifin wala ta'dilin ba tare da ka canja ma'anar su ba wala ta'dilin ko ba tare da ka wofintar da su gabarin sifofin ba idan an ce ubangiji ta'ala al-alimu kai imani akwai siffan ilimi da take kunshe a cikin wannan suna na al-alimu din cewa ubangiji subhanahu wataala mai ilimi ne amma idan kace alimun ne bila ilmi ba tare da ilimi ba to shine kai ta'dili abinda ake cewa tahrifi shine ka canja ma'ana kaman ubangiji ta'ala da yace yadullahi fawqa aidihi hanun Allah yana saman hannayen waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a shikenan sai ka ce ana nufin al-yadu anan ana nufin al-qudra ikon Allah anan kai tarihi domin ka korewa Allah siffar hannu sai ka canja ma'anar ayan kace kuduran Allah haka nan ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji ta'ala ya daidaita a saman al-arshi sai ka ce ma'anansa istawla ya rinjayi al-arshin sa anan kai tarihi ka canja ma'anar ainihin aya din ko waja rabbuka wal malaku saffan saffan ubangiji ta'ala dai zo in an yi tashin alkiyama shi da mala'iku safu safu to sai ka ce zai zo sai ka ce al'amarin sa ne zai zo ba shi ba waja amru rabbika domin haka masu tahrifin suke fassarawa al'amarin ubangijin ka dai zo kaga ka canjawa me ka canjawa abu ma'ana amma aqida ingantacciya shine ka tabbatar wa da ubangiji ta'ala wa'annan sifofin misali ubangiji ta'ala dai zura na alkiyama sai ka ce maji'an yaliqu bi jalalihi wa 'azmatihi irin zuwan da ya dace da girmansa da darajarsa ba irin zuwan dan adam ba shine ma'anan ka tabbatar masa abisa fiskan da ta dace sannan kada kai ta'dili kamar yanda mu'addila suke yi da ainihin mu'tazila ubangi ta'ala yace wa huwa al-hakim ko al-hakim al-aziz shine ainihin mai hikima kuma shine al-aziz mabwa'i ya ambaci kansa da sifofi daban-daban huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa allahu allazi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذكو إن سونا إن الله ني جسي فوفينسا دبان دبان سونا ينسا ني وانس فوقوين شسي فوفينسا تو إذن قلو فيك تي دك سونا ينكا إذا سونا إن الله ني شيني مثالي الملك شيني القدوس شيني السلام شيني المؤمن المهيمن شيني الخالق المصور shine al-azizu al-hakim to amma kuma sunayen sa din ba ta kunshi da wani sifa kamar suna ne kawai kace jimeta ko kuma yola ba wata sifa da sunan zai iya baka to wannan kuskure ne mummunar aqida ne aqida ingantacciya shine Allah yana da wannan sunayen kuma sunayen suna kunshi da wasu sifofi na yabo shi yasa sunayen Allah subhanahu wataala a'lamu ne wa awsafu alami ne kuma sifofi ne idan mun ce al-azizu akwai siffan izza a cikin wannan sunan Allah mabuwayi ne akwai siffan buwaya ma'ana ba abin da yake gagaran sa alhakimu akwai siffa ta hikima da hukunci a cikin wannan sunan mai hikima ne sannan kuma mai hukunci ne haka nan arrahmanu akwai siffar rahama alalimu akwai siffa ta ilimi mai ilimi ne amma almuaddila sai suka ce a'a kawai alimun ne bila ilmin sami'un bila sam'in basirun bila basirin duka sunayen suka cire ainihin sifofin ne sunansa as-sami'u amma baya ji sunansa al-alimu amma baya da ilimi al-qadiru baya da kudura shine suka share wa'innan sunayen gaba daya to wa'innan babu shakka wannan mummunar aqida ne wanda ba su fahimci Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma wasu yahudawa ne suka shigo cikin addinin musulunci suke son su gurbata mutane aqidinsu to wa'annan irin wa'annan mutanen jahmiya almu'attila da mu'tazila malamai magabata su shaykhul islam ibn taymiya da ibn qayyim sun yi gogormaya da su wajen raddin barnan da suka kawo a cikin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala abun nan ibn qayyim ya yi tatafai guda biyu akan wa'annan mutanen almu'attila masu korewa Allah sifofinsa yayi as-sawa'iqul mursala على طائفة الجهمية والمعدلة أو تنسان السوائق المنزلة على طائفة الجهمية والمعدلة معنى صاوة أبن سوكروا أبساء ما سؤكيد الجهمية الطائفة المعدلة والجهمية ما سؤكيدا تري وألا سفوكين سأتكين سنة ينسى معنى ردي ليموت سيئا بترجي kamar wasu tsawa ne daga sama suke faduwa akan su wa'annan mutane sannan wani littafin kuma ijtima'ul juyush al-islamiyya ala gazawil mu'attila wal jahmiyya tattaran runduna na musulunci gaba daya a bisa yakin al-mu'attila wal jahmiyya su ne wanda suke korewa Allah subhanahu wata'ala sifofinsa don wannan mutane babu shakka suna son sumai da Allah subhanahu wataala kaman ba komai bane domin duk abin da za a ce gashi nan bai da sifa to kaman kace babu shi ne sannan wa min ghairi taqyif wala tamthil kuma ka tabbatar masa da sunayensa da sifofinsa ba tare da taqyifi ba ma'ana ba tare da ka kamanta yanda sunayen suke ba ko kuma sifofin ba yana da sifofi irin wanda suka dace da darajarsa amma ga kamannin sifofin baka isa ka fada baka kwatanta kace ga yanda jin Allah yake ko ganin sa ko ikonsa ko hannunsa ko fiskarsa ko makamancin wannan sannan wala tamthilin ba tare da misaltawa ba zaka ce siffarsa irin ta wane bane ganinsa irin nawa ne idonsa irin nawa ne hannunsa irin nawa ne baka isa ka tabbatar da wannan ba ma'anan takayifi shine ka misalta abu ko ka siffanta shi ba tare da misali ba in an ce tamthili kuma ka misalta shi da wani daban misali kaman ka ce jinsa irin na mutum ne wannan shi ne tamthili takayifi kuma ka kwatanta jin ba tare da ka siffanta shi da wani daga cikin halitta ba to duka wannan an kore babu ubangiji subhanahu wataala ba a masa haka saboda laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin sa kuma bai gaya mana ga kaifiya yanayin irin yadda siffarsa take ba sai ce kama qala Allah subhanahu masu irin wannan siffar suna yake ce musu mushabbiha masu kamanta Allah da halitta suka ce Allah yana da hannu irin hannun dan adam yana da fiska irin fiskan dan adam yana da ji irin jin dan adam ilininsa irin na dan adam ne duk sifofin Allah sai suka kwatanta su da na dan adam kenan ba su bambance al-khaliq wal makhluq ba ba su bambance wannan mahalici ne wannan abun halitta bane to sai suka bata a wannan wurin sai suka siffanta Allah subhanahu wata'ala da ainihin halittansa sai suka ce babu bambanci tsakanin siffofin Allah subhanahu wata'ala da halittansa tare da cewa ubangiji ta'ala ya ce laisa kamislihi shay'un babu wani abu irin Allah shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al-mu'addila ya'buduna al-adam wal-mushabbiha ya'buduna as-sanam su mu'addila masu korewa Allah siffofinsa suna bautawa babu ne domin babu yadda za a samu zati ake bai da siffa ba zai taba yiwa ba ga nan zatin abu amma ba za a iya fadan siffofinsa ba ce shine kaza shine kaza ba babu shi kina suna bautawa babu ne su kuwa al-mushabbiha suna bautawa gunki ne domin ba su bambance mahalicci da abun halitta ba sun ce Allah kamar halitta ne bai da bambanci da mutum saboda haka suna bautawa mutum kenan ba Allah subhanahu wata'ala suke bautawa ba domin su a aqidansu shine ba su fahimci cewa akwai bambanci tsakanin siffofin mutum da siffofin Allah subhanahu wata'ala ba ma'ana tunda sunayen suka zama iri daya to shikenan siffofin da sunayen duk iri daya da na halitta tunda za a ce Allah mai ji ne mutum ma a ce mai ji Allah mai gani mutum mai gani sai suka ce babu bambanci kawai su kuma mu'addila sai suka ce a'a idan muka ce Allah mai ji ne ai mun kamanta shi da ainihin mutum kenan in muka ce Allah mai gani ne mun kamanta shi da mutum mutum shi ma mai gani ne Allah mai ilimi ta mutum ma yana da ilimi saboda haka mun kamanta shi da mutum to sai suka ce kwata-kwata babu ma wa'annan siffofin suka korewa Allah subhanahu wata'ala maimakon su tsaya a tsakiya kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya wanda sun tabbatar wa Allah siffofinsa da sunayensa amma kuma su kamanta su da ainihin na halittarsa ba sun tabbatar masa saboda ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa sun kore masa yayi kama da halittarsa saboda ubangiji ta'ala ya ce laisa kamislihi shay'un babu wani abu da yake kama da shi sai ce kama qala Allah subhanahu kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan suratul ikhlas tana bayani akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa ne ko kuma mushrikai ne na qurayshawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce in siblana rabbak ka gaya mana nasaban ubangijinka ma'ana ko ne mutum ka dauko shi babban mutum zaka ce wane ne dan wane dan jikan wane ma'ana ka fadi sunansa da babansa da kakansa har da kakansa saboda haka laraba suna kiyaye nasaba sai ga mutum ya fadi kakansa na dari ma suna yin littattafai musamman ilmul ansab ai ta fadan kakan mutum ai ta fada to shikenan sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to gaya musu nasaban Allahnsa domin su gane shi su sun dauka Allah din kamar mutum ne to shine ubangiji subhanahu wataala sai saukar da wannan aya zai musu bayanin wane ne ubangiji ta'ala ai ba irin mutum bane bari a ce wane ne dan wane jikan wane sai ubangiji ta'ala ya ce qul ka gaya musu amsar kenan manzo Allah sai ya shiru shikenan sai wannan aya ta sauka wannan sura qul ka gaya musu ya rasulullah huwallahu Ubangiji ta'ala shine Allah, Allahu shine Alam na sunan Allah subhanahu wata'ala. Wanda mutum bai isa ya kira kansa da wannan sunan ba. Shine Allah Ahad wanda yake makadaici. Shi kadai ne a zatinsa, shi kadai ne a siffofinsa, shi kadai ne a ayyukansa. Al-Ahad wanda kuma shine kawai ya cancanci a bauta masa. Shine ma'anar la ilaha illallah. Ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba ubangiji subhanahu wata'ala sannan Allahu samad sai sake rubuta lafzul jalala saboda karfafa magana shi Allah subhanahu wata'ala as-samadu shine abun nufi da bukata da biyan bukatu asalin as-samad allazi laysa lahu jawfu abunda bai da ciki ma'anansa shi ubangiji subhanahu wata'ala baya bukatan komi a wajen kowa shine wanda kowa da komai yake bukatuwa zuwa gare shi bai da ciki ballantana ake zai bukaci abinci ko zai bukaci wani abu da zai sa a cikin sa amma shi abun nufi ne da biyan bukata kowa kuma yana bukatan komai a wurin sa shi ne ma'anar afsamat abun nufi da biyan bukata duk wanda bukatar sa ta taso masa sai ya nufi Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatar sa amma shi kuma ubangiji ta'ala baya bukatan komai a wurin kowa wannan shine ma'anar afsamat sannan lam yalid bai haifa ba mana bai da da saboda mai bai da mata ma anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba ya za a ce ubangiji ta'ala yana da da alhalin bai da mata da 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 mata duka bukata ne take kawo su ubangiji ta'ala bai da da bai da mata saboda kamalarsa rauni ne yake ja mutum rayuwarsa ba za ta yi feti ba ba za ta yi daidai ba sai ya yi aure sai ya bukaci mace rauni ne yake sa mutum ya bukaci ƴaƴa domin su taimaka masa a rayuwarsa to ubangiji ta'ala mai cikakken iko ne kamili ne baya bukatan komai a wajen kowa saboda haka bai da mata sannan kuma bai da da bai haifu ba sannan walam yulad ubangiji ta'ala ba haife shi ba saboda bai da farko ubangiji ta'ala same mene da bai da farko so da aka bai da baba ba haifuwansa aka yi ba dan adam da sauran halittu masu rai su ne aka haife su su suke da uba amma ubangiji ta'ala bai da uba shine ya halitti komai da kowa ina zai bukaci uba duk gaba daya halitta gaba daya bayin su ne bayin sa ne kuma halittan sa ne ya za a yi a ce kuma akwai uba in akwai yana da uba kenan akwai wanda yake sama da shi ubangiji ta'ala babu wanda yake sama da shi Allahu akbar sannan walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun ahad lahu kufuwan babu wani mutum ɗaya da ya kasance kufuwan kini lahu ga Allah babu shi a ce ga wani duk abin da Allah yake da shi yana da shi bai da shi babu wannan mutum Allah a ce zatinsa irin zatin Allah babu shi a ce siffofinsa irin siffofin Allah babu shi a ce ayyukansa irin ayyukan Allah babu shi Allah bai da kini shine ma'anar kufuan la nazira lahu bai da kini ma'ana masil wanda yayi misali irin sa hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin labarin wani irin Allah baka taba ji ba ubangiji ta'ala shi kadai ne bai da kini bai da irin sa bai da misalin sa wannan ita ce suratul ikhlas wanda tai ta'rifin ubangiji subhanahu wataala tai bayanin sa saboda haka wannan shine Allah saboda haka ba kamar yanda mutum ne in zaka yi bayanin sa ka ce wane dan wane jikan wane ba sanne yake wa qala subhanahu ubangiji ta'ala kuma ya ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu kamithlihi irin Allah wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji shine mai gani kun ga anan ya tabbatar wa kansa ji da gani sannan kuma yake laisa kamithlihi babu wani abu kuma irin sa babu wani irin sa anan kafin mu zo bayani akan ayar lafuzan nan na wannan ayar laisa kamithlihi wannan kafun din nan za'ida ce an kara ta ne li ta'kidin nafi domin a karfafa korewa laisa kamithlihi shay'un ma'anan sa laisa mithlahu shay'un babu wani abu irin Allah ita kafun din bata da fassara an kara ta ne domin a karfafa wannan korewa din in kuma kace ba za'ida bace tana da fassara to za a samu matsala domin al-kafu ne kafu tashbihi ne a cikin me a lugar larabci idan kace kafun din nan tana da ma'ana za a fassara ta to za a warware ma'anan tauhidi in ka fassara ta da ma'ananta kace laisa kamithlihi shay'un ma'anarsa babu irin misalin Allah babu wani abu da ya kai irin misalin Allah ma'anar wannan magana shine Allah yana da mithlu yana da wanda ya kama da shi amma wanda ya kama da shi din ne laisa kamithlihi babu irin sa ina fatan mun fahimci wannan larabci kaga kenan idan an ce laisa mithluhu shay'un babu iskali babu irin Allah ko kuma a ce laisa kallahi shay'un babu wani abu kamar Allah to amma sai aka ce laisa kamithlihi shay'un kenan zahirin sa kamar babu wani abu wanda ya kai irin misalin Allah, ma'ana Allah yana da masir, wani wanda ya kama da shi, amma wanda ya kama da shi nan kuma babu wani abu da ya kama da wannan abu. To kaga wannan idan muka fassara shi haka, ya lalata mana ma'anar la ilaha illallah da kuma walan yakul lahu kufuwan ahad. To da haka sai malai suka ce wannan kafun din za'ida ce, ma'ana an ƙara ta ne don ta ƙarfafa korewa, ba za ka fassara ta ba in ka zo fassara sai ka ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu misalin Allah. Shikenan misalin za ka kore ba wai wani abu da ya kama da misalin Allah ba, misalin za ka kore babu wani abu misalin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana faruwa a cikin harshen Larabci. Yanzu idan na ce misali a Larabci sai a ce yajibu alayka an tuhafiza ala khamsi salawatin anta kal muslim, wajibi a kanka ka kiyaye sallolin nan guda biyar. Anta kal muslim me kenan ma'anansa? Kai kamar musulmi. To kenan kai ba musulmin bane. Anta kal muslim, kai kamar musulmi kake, mun dauke shi wannan kafin din tana da fassara. Amma abinda suke nufi anta kal muslim a matsayinka na musulmi, anta kal muslim yajibu an tajtahida fi muraja'ati durusika anta kal talib, dole ne kai kokari wajen bitan karatunka a matsayinka na dalibin ilimi, ba kai kamar dalibin ilimi kake ba. In kamar dalibin ilimi kake, kai ba dalibin ilimi bane kenan. To shi ma'anar laysa kamithlihi shay'un. To Ubangiji subhanahu wataala ya korewa kansa misali gaba daya, sai kuma ya tabbatarwa kansa sifofi, yace wa huwa as-sami'u al-basir, shine mai ji sannan kuma shine mai gani. Kenan yana ji yana gani, amma jinsa da ganinsa kuma ba irin na dan adam bane, saboda laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irinsa. Abun da yasa saboda Ubangiji ta'ala yakan tabbatarwa da halittarsa wasu siffofi da ya tabbatarwa kansa, amma abun da zai bambance wannan shine nasa din ba irin na halittarsa bane, na halittarsa ba su yi kama da nasa ba. Misali Ubangiji ta'ala ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ra'ufun ne rahim, kamar yadda ya tabbatar wa kansa, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa inda suka zo bayan sahabbai suna nema musu gafara, suna yi musu addu'a ta gari, suna roƙon Allah kada ya sa suna jin haushin sahabbai, sai suka ce rabbana innaka ra'ufur rahim, Allah kai ne mai tausayi kuma kai ne rahimun mai jin kai mai rahama. To wannan ar-ra'ufu ar-rahim suna ne na Ubangiji subhanahu wataala, suna yin sani ar-ra'ufu mai tausayawa, ar-rahimu kuma mai rahama mai jin kai. To wa'annan sunayen sai ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wa'annan sunayen, yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Manzon Allah ya zo muku wanda duk abun da zai wahalar da ku yana damun sa, wannan abun baya son sa, sannan mai tausaya muku ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kudayi ne a wajen shiriyan ku, yana son ya zamana kun shiriya, kun kama hanyar shiriya. Sannan kuma sai aka ce ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim, shi mai tausayawa ne, rahimun mai yin rahama ne, mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai. To kaga Ubangiji ta'ala ra'ufur rahim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahim. To amma ka sani jin kan Allah subhanahu wataala da rahamarsa da tausayawansa ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na manzon Allah bai yi kama da na Allah ba, domin Ubangiji ta'ala wasi'a rahmatuhu kulli shay'in, rahamarsa ta yi komai da komai. Kaga tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa na al'ummarsa ne, ko kuma wa'inda yake raye da su yake tare da su. To saboda haka ko kuma rahama ce ga al'umman da yake a zamaninsu waɗanda suka rayu a zamaninsa, sai zama rahama ne tasu gaba ɗaya, rahaman kuma ta wasu ɓangarori ba a dukkan ɓangarori gaba ɗaya ba. To amma Ubangiji subhanahu wataala rahimun ne, ra'ufun ne li jami'il khalqi, sannan rahama kuma magaliya wanda ta shafi kowa da kowa, komin kafuncin mutum akwai rahamar Allah da tausayawan Allah a tare da shi. To kaga sunayen yayi iri ɗaya, amma na ubangiji subhanahu wataala ba irin na manzon Allah bane, saboda shi ubangiji subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin sa, saboda haka sifofin sa ba irin na halittar sa bane. Sannan haka nan annabi sallallahu ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar wa da mutum yana ji yana gani, kamar yanda anan ya tabbatar wa kansa yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shine mai ji shine mai gani. Haka nan mutum ma ubangiji ta'ala yace yana ji yana gani, yace hal ata'ala al-insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Ubangiji ta'ala yace mun halitti mutum daga mani wanda aka takuɗa shi, daga mani mace da mani namiji, sai yace sannan muka sanya shi sami'an basira, muka halitte shi mai ji mai gani. To bangi ta Allah ya ce wa mutum sami'an basiran, sannan ya gaya wa kansa ma as-sami'ul basir. To amma jinsa da ganinsa ba irin na mutum ba ne, jin mutum da ganin mutum ba irin na Allah ne subhanahu wa ta'ala ba. Mutum yana ji yana gani irin gani da ji da ya dace da halinsa. Ubangi ta Allah yana ji yana gani irin ji da gani wanda ya dace da darajarsa da girmansa. Kai iya abinda za ka gani, iya abinda ba a maka shamaki a gabanka ba, abinda kawai yake gabanka wanda babu gini, babu wani abu da ya tsare ka, shi za ka gani. Amma ba ka ganin abinda yake wani garin kana nan gani, ba ka ganin ainihin abinda yake bayan ɗakinka idan kana cikin ɗaki ka rufe. Sannan jin da kake yi, iya ariyan da kake shi kake ji, sai dai an aiko maka da wani abu, iya abinda aka aiko din shi za ka ji. Amma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin komi da komai, babu wani abu da za a faɗa wanda ubangiji ta'ala bai ji ba. Yanzu idan mutum biyu suna magana, ba za ka iya jin su ka fahimce su me suke faɗa ba, wannan yana yi wannan yana yi, sai dai ɗaya ya dakata, idan ɗaya yana magana sai ka fahimta. To amma ubangiji ta'ala duk duniya ko ina ana magana, sannan ana maganan nan da yare daban-daban, kowa yana surutu, kowa da irin yarensa, amma muryoyin da yaren ba sa cakuɗe masa, kowa yana fahimtar menene yake faɗa. Wannan shine irin ji na ubangiji subhanahu wataala. Kaga kai kuma da yare da sauti suna cakuɗe masa ka kasa fahimtar wannan da wannan, amma ubangiji subhanahu wataala la taqtadu alaihi al-aswat wal lughat, da sauti da yare baya cakuɗe masa, in ya ga dama ka hada barbarci da fulatanci da larabci da turanci da kowane irin yare kai ta magana da shi ka cakuɗa shi, ubangiji ta'ala ya san me kake faɗa. Ku dubu ku haɗu a wuri ɗaya, kowa ya ta surutu, ba ku fahimtar juna, ubangiji ta'ala yana iya ware maganganun ku ya fahimci me kuke yi. Sannan kuma duk yanda kai magana, duk yanda kai ta ƙasa-ƙasa, ubangiji subhanahu wataala yana ji. Amma dan adam in kai magana ba tare da ka ɗaga sauti ba, bai zai iya ji ba, ka motsa harshenka kawai magana kake yi, bai zai fahimci me kake faɗa ba, kaga jinsa ba irin na Allah bane. Amma ubangiji ta'ala duk yanda kai yana ji, ko yaya kai, ko raɗa, ko a zuciyarka ma kai magana, ubangiji ta'ala yana ji me kake faɗa. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Sannan ubangiji ta'ala shine wanda yasma'u dabiban namlati ala sakaratin malsa'i fil laylati zalma'i, shine wanda yake jin tafiyan tururuwa a bisa dutse wanda yake mai santsi kuma a cikin dufin dare. Yanzu tururuwa ko akan yashi yake tafiya, ko akan leda, ba za ka ji motsin ledan ba kai, amma ubangiji ta'ala akan dutse mai santsi tururuwa na tafiya cikin dare mai duhu, amma kuma yana jin karan tafiyan wannan tururuwa din. Saboda jin Allah subhanahu wataala ba irin na mutum bane. Haka nan ganinsa, ba ka gani abin da ke ƙarƙashin ƙasa, ba ka ganin abin da ke cikin kogi, ba za ka iya gani ba, amma ubangiji subhanahu wataala ya san abin da ke ƙarƙashin ƙasa, ya san duk halittan da yake cikin kogi. Duk inda ka je ka ɓuya, ko a cikin ɗaki, ko a cikin wani rami, ubangiji subhanahu wataala yana ganinka, ba abin da baya gani. To ubangiji ta'ala yana ganin abin da ke cikin zuciyarka, abin da ke cikin halittanka gaba ɗaya, komin ƙanƙantan halitta ko ƙwayan zarra ne, ubangiji subhanahu wataala ya santa. Wani ganye ba zai faɗo daga kan bishiya ba, fashe ubangiji ta'ala yana ganinsa a duniyan nan a ko a ina ne. To kaga kai kuma ganyen bishiyar gidanka ma zai yi ta faɗuwa, baka san ya faɗo ba, sai dai ka gani a ƙasa. Amma ubangiji ta'ala babu wani abu da zai yi motsi ba tare da yana ganinsa ba. Wani yace ya manyara maddal ba'u bi janahu fi zulmatil layli al-bahim al-yali, ويرى مناد عروقها في لحمها والمخ في تلك الإذام النحلي يا وندي يكي غني مد البعوض جناحه يند فوكي يكي ميكي ثورنسا وند كيكما غني ثورن ما تاكي عن كليني أو جنكا شي كما أبنجي تعالى أنا غني يند فوكي يند ثورو يكي ميكي فوكي ينسا معنى يكي ميكي أيني فوكا فوكنسا sannan kuma yace yana ganin sa ne a cikin dare mai duhu kuma mai tsananin duhu yake ganin sa sannan wa yarama nada uruqiha fi lamiha ubangi ta'ala yana gani yanda aka jona ainihin jijiyan sauro tare da naman sauro to ai shi ya jona din ya zabi zai gani ma dama babu jijiyan babu naman shi yazo ubangi ta'ala shine ya hada jijiyan da naman sauro to ubangi ta'ala yana gani sannan ko wani muka fi tilkan izamin nuhali yana ganin ƙurgo a cikin ƙashin sauro duk da sirantan ƙashin sai kuma ƙashin ma ba za ka gani ba ko kaga sauro to kaga ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba irin na ɗan adam ba ne wannan shi ne abin da ya wajaba a fahimta laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ne mai ji mai gani amma ba irin jinka ba ba irin ganinka ba ba irin jin halittansa da ganin halittansa ba nasa ya zarta wannan kuma yanayin ka gano haƙiƙani gaba ɗaya ma'anar yanda jin Allah yake da ganinsa ka kayyafa shi ka fahimci yanayin da yake gaba ɗaya wannan ya fi ƙarfinka sai dai ka yi misali kawai iya abin da ka fahimta amma ka fahimta gaba ɗaya ka ƙure jin Allah da ganinsa wannan ba ka isa ba sannan yace wa qala azza wa jal ubangiji ta'ala yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Ubangiji ta'ala yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha furoke shi da wa'annan sunaye kuyi tawassuli da su ya rahmanur rahimni ya mai rahama kai mini rahama ya alimu allimni ya mai ilimi ka bani ilimi shine ma'anan ku roke shi da wa'annan sunaye to ubangiji ta'ala anan ya tabbatar wa kansa sunaye kyawawa babu inda za a yi ka kore masa kace bai da sunaye domin gulatul jami'a sun ce Allah bai da sunaye ma kwata kwata masu sassautin ne suka ce yana da sunaye amma bai da siffofi suka cire siffofin amma gulat nasu suka ce bai da sunaye gabaɗaya wannan kaga inkari ne na ayoyin alqur'ani to bangi ta'ala yace yana da sunaye fad'uhu biha ku roke shi da wa'annan sunaye to tunda ya tabbatar wa kansa sunaye ba dama ka kore masa a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna ubangi ta'ala yana da sunaye 99 yana da wasu sunaye 99 dari babu daya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ma'ana wanda ya haddace su ya fahimci ma'anar su yayi aiki da abun da suke hukuntawa zai shiga aljanna shine ma'anar man ahsaha dakhala aljanna to ubangi ta'ala ya tabbatar wa kansa sunaye sannan wani hadisi ya ce idan mutum ya haddace sunaye 99 ya fahimci ma'anansu ya yi aiki da abin da suke koyarwa zai shiga aljanna to kaga ubangiji ta'ala ya tabbata yana da sunaye sannan wannan hadisin ba yana nufin sunayen Allah sun takaita akan 99 ba ne kamar yadda a ƙa'ida na imani da al-asma' wa sifat shine ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa ghayru mahsuratin bi adadin muayyan ba abun iyakancewa bane da wani suna kuskure ne kace sunayen Allah 100 ba ɗaya ne to sunayen Allah 100 ba ɗaya sun yi wa Allah kaɗan yanzu mutum idan yana da ɗaukaka sai kaga yana da sunaye da yawa ko kasratul asma'i yadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna ɗaukakan abun da aka ambata ne sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa Muhammad Ahmad Mahmud Al-Mahi Al-Hashim Al-Atiku har zuwa ƙarshe sunaye daban-daban saboda me saboda ɗaukakarsa to ubangiji ta'ala a ce sunayensa iya 99 ne to sunaye sun masa kara ubangiji ta'ala sunayensa ba 99 ba ne abinda wannan hadisi yake nufi shi ne idan kowane su kowanne daga cikin sunayen Allah idan ka ɗauko 99 ka haddace su ka fahimci ma'anansu ka yi aiki da su to za ka shiga aljanna kuma ba tare da ka ce suna kaza da kaza ba amma ba yana nufin iya sunayen kenan ba dalili akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'o'in da yake yi yana cewa allahumma inni abduka du'aul hammi wal hazan addu'an bakin ciki allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ithmin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فوانا أدوه من ذلك أساسنا مع تكين تينا سوى يا الله أسألك إنا روكوك بكل اسم هو لك دكوان إن سنا ناك سميت به نفسك كأن بسكن كدشي أو أنزلته في كتابك ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka koyawa wani shi baka koyawa wani ba ka sanarwa wani daga cikin halittanka sunan baka gaya wani ba kenan akwai sunan da wani ya sani wani bai sani ba awista asarka bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma sunan da kake banta da sanin sa a cikin ilimin gaibu a wajenka ma'ana babu wanda ya san wannan sunan sai kai kina akwai su sunayen da ma babu wanda ya san su sai ubangiji subhanahu wataala sai ya zaya ce iya sunayen sa 99 sannan kuma idan aka duba aka bincika cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a samu sunayen sun fi 100 domin hadisin Tirmidhi wanda ya kawo wannan sunayen wanda ake ta rubutawa a takardu ko a littafi ana yawo da shi wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi kuma an samo wasu sunaye a cikin wannan din wanda bai tabbata a Qur'ani ko hadisi ba don Allah wani bai isa ya rada masa suna ba shine yake radawa kansa ba a tabbatarwa Allah da suna ko siffa sai sunan da ya tabbatarwa kansa ko siffan da ya tabbatarwa kansa to shikenan idan aka gaga wani suna ana cewa sunan Allah ne amma Ubangiji Ta'ala bai ambaci kansa da wannan suna a Qur'ani ba bai zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan sunan sai a aje shi a gefe to sai malamai suka yi kokari tunda wannan bai inganta ba suka dinga bin alqur'ani da hadisi suna ta dauko sunayen Allah subhanahu wataala ibn hajar yayi wannan a cikin fatawul bari ya samo sunaye 101 daga qur'ani da hadisi ingantattu sannan ibn usaymin a cikin alqawaid al-mutla shi ma yabi alqur'ani da hadisi ya dauko sunaye 101 sai gashi ya fadi wasu sunaye guda biyu wanda shi kuma ibn hajar bai kawo su ba kuma dukkanin su sun inganta kaga in ka hada da guda biyu da wancan 99 ya zama 101 al-sheikh abdul musin al-abbad al-badri a cikin qatf janal jani wato sharhin da yayi na muqaddima risala shi ma yabi alqur'ani ya karanta daga farkon karshe yabi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko sunaye 99 yasa a cikin littafin sa wanda kuma kowane da dalili daga alqur'ani da hadisi sai ga shi ma ya kawo wani suna guda ɗaya wanda babu shi a alqawaid al-mutla ko babu shi a fatawul bali in ka da an ba ya baka suna nawa 102 to inda wani ma zai zo ya ƙara binciken zai gano wani wasu suna wanda waɗannan ba su gano ba to kaga babu dama ka ce sunayen Allah 101 wani ina sun fi 101 kai sunayen Allah babu wanda ya san adadin yawan su sai ubangiji subhanahu wataala sannan wannan hadisin bai nuna takaita sunayen Allah akan wannan adadin ba ibn usaymin yace ma'ana wannan hadisin kaman kace indi ni'atu naira adatu hali sadaqa kaman ka fito waje ne kace ina da wata naira 100 na tanaje ta domin yin sadaka wannan yana nuna iya naira 100 kake da shi ba nuna haka kana da kuɗi da yawa amma wannan naira 100 ita ne kaga dama zaka yi sadaka da ita ina da 20,000 zan yi sadaka da ita ina nuna iya kuɗinka kenan baya nuna sannan yana nuna kenan wannan 20,000 din ka ware ta daban su kuma kuɗinka suna nan daban a cikin kuɗinka ne kawai ka ce ina da 20,000 zan yi sadaka da ita sai ka je ka cire 20,000 sai ka yi sadaka da ita wanda kuma wannan yana nuna mana sunayen ba wasu ayyanannu ba ne wanda su ne kawai suke da wannan falalan ba a'a daga cikin sunayen Allah kowanne ka ɗauko 99 in dai sun inganta ka haddace su ka fahimci ma'anansu ka yi aiki da abin da suke koyarwa to za ka shiga aljanna na fatan an fahimta wannan shine ma'anan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yace wa qala subhanahu fi surati an-nahl sannan ubangi ta'ala ya faɗa a cikin suratu an-nahl yace walillahi al-masalu al-a'la wa huwa al-azizul hakim walillahi al-masalu al-a'la Allah yana da siffa madaukakiya wa huwa al-azizu shine mabwayi al-hakimu mai hikima yana da siffa madaukakiya ma'ana siffansa ta zarta irin ta halittansa shine al-masalul a'la wannan shine ake ce masa al-qiyasul aula al-qiyasul aula ma'anan qiyasul aula shine kullu ma tasafa bihi makhluqun min sifati al-kamali fal khaliqu aula biha duk abunda wani abun halitta ya siffanta da shi daga cikin siffofi na kamala to ubangiji ta'ala ce fi tantanta ya siffanta da wannan abu sai dai idan an danganta abun dai zama na kaso a haƙin Allah subhanahu wataala ma'ana mutum mai ji ne a to ai Allah ke tantance zama mai ji mutum mai gani ne Allah ke tantance zama mai gani mai iko ne mai ilimi ne mai magana ne wannan duka siffa ce ta kamala to ubangiji ta'ala ke tantanta yafi tantanta a siffantu da wannan siffan kuma ya dara shi mutum din a cikin siffantuwa da wannan siffa din wannan shine ma'anan al-masalul a'la sannan sai yace wa huwa al-azizul hakim wannan duka sunayen sa ne al-aziz maguwayi kenan wannan sunan sunan Allah ne al-aziz alami ne sannan kuma yana kunshe da wata siffa wanda ita ce al-izza buwaya ma'ana Allah gagarau ne ba abun da yake gagaran sa duk abun da ya niyan yi zai sannan al-hakimu min hikima ne duk abun da zai da hikima yake yi anan malai suka ce ubangi ta Allah ya hada izza da hikima anan saboda wata hikima ba abun da yake gagaran sa sannan kuma mai hikima ne ma'ana izzan sa baratarin jaye shi yayi abun da babu hikima ba ba kamar izza ne irin na sarakunan duniya ba idan mutum ga yana da karfin mulki sai ya je dinga yin abubuwa na zalunci saboda me saboda ya rasa hikima sai dinga zaluntan bayin Allah subhanahu wataala to amma izzar Allah subhanahu wataala da sarautan sa tana haɗe da hikima shi yasa kowane abu yana yin sa inda ya dace baya zaluntan bayin sa shi yasa yake hada wa'annan sunayen al-azizul hakim sai ce wal ayatu fi hadha al-ma'na kathiratu ayoyi a wannan ma'ana suna da yawa والمثل الاعلى ابن ذاك يتو المثل الاعلى يتي هو الوصف الاعلى شيني صفه مدوكي الذي لا نقص فيه وند بابو تويا ا cikin sa وهذا هو قول اهل السنه والجماعه وند شيني مغان اهل السنه والجماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم daga cikin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وسلم واتباعهم دو ان ده suka bisu bi ihsani da kyautatawa ma'ana da imani sabon manzo Allah irin aqidan su kenan suna tabbatarwa Allah siffofin sa da sunayen sa ba sa kore masa kuma ba sa kamanta su da na halittar sa sannan yace yumiruna ayati sifati wa ahadithiha kama ja'at suna shudar da ayoyin siffofin Allah subhanahu wataala da hadisan da suka zo da siffofin Allah kama ja'at kamar yadda suka zo kamar yadda muka karanta iyana ibnu jazzi zaka ji ya faɗi wannan magana wannan magana kukure ne cewa wai salan suna tawakkufi a ma'anan wai yace kuma wannan shine su kukuta a aqida to kaga wannan an danganta salan abinda su ba shine aqidar su ba suna tabbatar da ma'anan amma suna kore mai tashbihi kamanta siffofin da siffofin halitta shi yasa ne yace isbatan bari'an min at-tamthili tabbatarwa wanda ya kukuta daga misaltawa wa yunazzihuna Allah subhanahu an mushabahati daga kamanceceniya da halitta ba kuma mushabbiha ba wanda suke kamanta Allah da halitta tanzihan bari'an min at-ta'im farkakewa wanda yake kukuta daga wofintarwa shine a cirewa Allah siffofin ba kamar yadda mu'addila wasu da suka tayi za su tsarkake Allah subhanahu wataala daga halittansa ba za su kamanta shi ba sai suka kore siffofin ma gaba daya kaga an yi bayi ba kenan shi Allah ya fi ka sanin kansa ya tabbatarwa kansa wannan siffon dole ka tabbatar masa da ita sannan yace wabima qalu tashtamilu al-adillatu min al-kitabi wa sunnah da abunda magabatan nan suka fada ne dalilai suke inga suke haduwa na al-qur'ani da hadisi dalilan tabbatarwa Allah siffofin sa da dalilan da suke korewa Allah kamanni da halittar sa in ka hada su sai ka ce to Allah yana da wayannan siffofin amma ba su yi kama da na halittar sa ba shikenan ka kukuta yace wa taqumu al-hujjatu ala man khalafahum kuma hujja take tsayawa a bisa dukkan wanda ya saba musu za a tsayar masa da hujja ma'anan sa kun yi imani da wasu bangarori na ayoyin alqur'ani kun kafurce wasu bangarori afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kun yi imani da laysa kamithlihi shay'un amma ba ku yi imani da wa huwa as-sami'ul basir ba kun kore masa ko ba kaga kun yi imani da wani bangare kun kafurcewa ni bangare saboda haka sai sai su suwaye nan magabata wanda suka tabbatar da wannan aqida ingance siyasa habbai da wanda suka bi su tabi'ai da tabi'u tabi'ina kenan yace wa humul maskuruna fi qawlihi subhanahu sune abun ambato a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سوني وند الله سيفا تأصد إلو وند سيفا يتي والسابقون الأولون مرقايان فركو من المهاجرين لغا مهاجرين سوني صاحبوا مزون الله وند سيهجرا لغا مكس كتهو مدينة والأنصار إذا أنصاروا إن أكثموا أمدينا والذين اتبعوهم بإيمان لأن السبيس دكتو تتاوى دي إيمان سنة وإن بس مسلون تبما تبا هجرة كوبا هيفيس بما تبا هجرة سوين رضي الله عنهم دوكا ننسو ألا يرددسو ورضوا عنه كما سوما سن يردد على وعد لهم جنات ياتان داموسو الجنتي تجري تاتها الأنهار wanda ƙoramu na ruwa da na giya da na nono da na zuma suke gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha abadan kuma za su dawwama a cikin aljannan nan har abada zalikal fawzul azim bangi kala ce wannan shine rabo mai girma to wanda aka musu wannan tanadin aka yabe su da irin wannan yabon su ne masu irin wacce aqidan to ya zaka bar aqidan su kuma ka kama wata aqida daban kamar aqidan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka korewa Allah sifofinsa ko ka ce sifofin sun yi kama da na halittarsa idan kai haka ka kauce hanya sai yace ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi wallahu almusta'an yace Allah ya sanya mu minhum daga cikin wa'annan magabatan masu bin wannan gaskiya din bimannihi da baiwansa wa karamihi da ainihin baiwansa ne wallahu almusta'an Allah shine abun taimako idan ka ji mutum ya magana ce wallahi musta'an to ya faɗi matsaloli a baya kenan Allah shine abun taimako abun neman taimako ga wanda zai taimaka mana mun ba za mu je mu fada cikin wancan ramin da wayancan mutane suka fada ba wanda suka bata aqida suka korewa Allah sifofinsa ko suka kamanta Allah da halittarsa sannan sai malam yace wannan shine ta'liqin da malam Sheikh bin Baz yayi tun daga inda malam Imam Tahawi yake cewa naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi إن الله واحد لا شريك له الله شي كدين باشي da abokin tarayya shi kade ne a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa sune bayani da muka yi dukkan bangarori guda uku nan bashi da abokin tarayya a ciki sannan sai yace wala shay'a misluhu babu wani abu irin Allah wanda ya kama da Allah wannan shine laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin misalin Allah to wannan shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kafa wasu ka'idoji guda biyu a cikin risala at-tadmuriyya domin ma'anar laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah a zatinsa ko sifofinsa ko ainihin ayyukansa to musulman duniya gaba daya sun yi ijma'i babu sabani a tsakaninsu da wanda suke bin tafarki magabata da wanda suke bin aqidan sahabbai da wanda suka kirkiro wa kansu aqida da masu bin sunna da masu bin bid'a da mutanen kirki da mutanen banza duk sun yi ijma'i sun yi ittifaqi cewa zatin Allah bai yi kama da irin zatin halittarsa ba saboda laysa kamithlihi shay'un to sai suka ba wannan ayin iya wannan ma'anan kawai zatin Allah ba irin na halitta bane wannan ba musulmin da yake inkari wannan in kai inkari wannan ka fita daga musulunci gaba daya don shine zahirin wannan ayar zatin Allah ba irin na halittarsa bane yanda zatin ka yake ba haka zatin Allah yake ba wannan duk musulmi sun imani da wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake to kamar yanda kuka yi imani da haka to dole ne a sifofin Allah ma su yi ku yi imani da irin wannan ku yi imani irin wannan imani shi yasa ya kafa kaida yace alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati duk abin da zaka faɗa dangane da sifofin Allah kamar yanda zaka faɗa ne a zatin Allah kamar yanda kai imani da Allah yana da zati to haka nan kai zatin da bai kama da na kowa ba to haka nan kai imani Allah yana da sifofi sifofin kuma ba su yi kama da na kowa ba saboda me saboda ayan da ka kafa dalili da ita tana haɗe da sifofin Allah domin gita lafiya laysa kamithlihi shay'un ba shi mai ba sai ce wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah sai ce shine mai ji shine mai gani ma'ana jinsa da ganinsa ba irin na dan adam bane ko na wani abu daban saboda haka kamar yanda zaka ce Allah yana da zati ba irin zatin halittansa ba, la yushbihu zawatil makhluqin, to haka nan dole ka tabbatarwa Allah yana da siffofi amma ba irin siffofi ne halittansa ba. Shine ma'anan alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati, duk abin da zaka faɗa a siffofin Allah kamar abin da zaka faɗa ne a zatin Allah, babu bambanci. Kamar yadda ka tabbatar masa da zati wanda bai kama da na halittarsa ba, dole ka tabbatar masa da siffofi wanda ba su yi kama da na halittarsa ba. Saboda haka mai ji ne mai gani ne, ba kuma irin jin ɗan adam ba, gani ba irin ganin ɗan adam ba. Sannan sai ya sake kafa wata ƙa'ida, ya ce alƙawlu fi ba'di sifati kalƙawli fi ba'di, duk abin da za ka faɗa a wasu ɓangarori kuma na siffofin Allah, to haka za ka faɗa a wasu ɓangarori na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ƙa'ida ta farko tana yi wa mu'attila da mushabbiha raddi, suka tabbatarwa da Allah zaki amma sai ba su tabbatar masa da siffofi ba, mu'attila kenan. Sai a ce kamar yadda kuka tabbatarwa da Allah zaki, dole ku tabbatar masa da siffofi. Kuka tabbatarwa Allah mushabbiha kuma, suka tabbatarwa Allah zaki wanda bai yi kama da zatin halitta ba, amma a siffofi kuma sai suka ce siffofin irin na halittarsa ne. Sai a ce musu a'a, alƙawlu fi sifati kalƙawli fi dhati, kamar yadda kuka faɗa a zati haka za ku faɗa a wajen siffofin Allah, ba irin na halittarsa ba ne. Sannan sai ya sake kafa wata ƙa'ida, alƙawlu fi ba'di sifati kalƙawli fi dhati, wannan kuma raddi ne wa asha'ira da maturidiya. Su asha'ira sun tabbatar da wasu siffofi sai suka kore wasu siffofi guda bakwai kawai, as-sam'u wal basaru والقدره والاراده والحياه والكلام. سيمي كما القدره والاراده والعلم والسمع والبصر والحياه والكلام وان سيفوفين غدا بكو سكته يا سيفوفين الله كده saboda su fa'intan su wannan sifofin ne za su dangantawa Allah wanda ba su yi kama da na halittar Allah ba. Amma duk sauran sifofi suka ce Allah mai ji ne, mai gani ne, mai iko ne, mai nufi ne, mai rayuwa ne, mai magana ne, mai gani. Saboda haka suka tabbatar masa da waɗannan siffofi guda bakwai, amma sauran siffofin kuma sai suka yi musu tawili, sai suka ce ba mai rahama ba ne. Abin da ake nufi da rahama shine nufin ni'ima, iradatul in'am. Kaga dama sun tabbatar da Allah irada, amma su tabbatar masa da ar-rahama. Haka nan su ar-riza, su as-saqad, al-ghadab, duk ya tabbata a Qur'ani da hadisi, amma suka ce a'a, wannan ba za a danganta wa Allah ghadab ba. Ma'anan fushi a nan suna Allah yana nufin iradatul niqima, nufin azaba, din da dama sun tabbatar wa Allah irada. To sai mu ce musu alqawlu fi ba'di sifati kalqawli fi ba'd, kamar yadda kuka tabbatar wa Allah waɗannan siffofin kuka ce ba su yi kama da na halittarsa ba, to haka za ku tabbatar wa Allah dukkan siffofinsa kuma ku yi imani ba su yi kama da na halittarsa ba. Abin da zai ƙara bayyana wannan ƙa'idan shine ƙa'idan da Imam Malik ya kafa. Wani ne ya tafi wurinsa daga Iraki, ya zo wajensa a Madina, ya ce ya Aba Abdullah, Ubangiji Ta'ala ce Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi stawa, Ubangiji Ta'ala ya daidaita a saman al'arshi. Sai ce wa kaifa stawa, to yaya daidaita? Ka gaya min yanayin yanda ya daidaita din. Ina neman kaifiya kenan ko, wanda babu ita kuma ba wanda ya sani. Don ba za ka yi rajaman bin gaibi ka faɗa ba, abin da ya tabbata a hadisi da Qur'ani a aqida shi ake faɗa, amma ba a kame kame. Wannan ko shine bambancin aqidan Ahlus Sunna da ƴan bid'a. Su ƴan bid'a za su nemo aqidan sannan su lalubo mata dalili, Ahlus Sunna kuma sai an samu dalili ne sai a fitar da aqidan a ciki. Sai Imam Malik sai ya ce masa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'a. Istiwa'i cewa Allah ya daidaita a saman al'arshinsa, yana saman halittarsa, wannan ma'lum sananne ne. Duk wanda ya iya larabci ya ce istawa ma'anansa irtafa'a wastaqarra wa sa'uda, shine ma'anansa ya tabbata, ya ɗaukaka a saman al'arshinsa. Sai ce wannan sananne ne a larabci. Wal kayfu majhulun, amma ga yanayin yanda Ubangiji Ta'ala ya daidaita a saman al'arshinsa, wannan babu mutum ɗaya da ya sani. Majhulun, saboda mai saboda Ubangiji Ta'ala ya ce laika ka mislihi shay'un, babu wani irinsa, ba yanda za ka daidaita a kan gadonka ko a kan kujeranka ba ne. Sannan ba wanda ya isa ya gano, saboda wala yuhiduna bihi ilma, ba wanda zai iya kewaye Allah da ilimi. Saboda haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san yanayin yanda Allah yake a saman al'arshinsa ba, kaifiya, ballantana wani daban. Sai ce wal kaifu majhul, sai ce wal imanu bihi wajibun, amma imani da hakan din kuma wajibi ne, ayi imani da wannan istiwa'in cewa Allah yana sama al'arshi, kuma yasa saboda ya tabbatar wa kansa ayoyi guda bakwai, huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al'arsh, da makamancin wannan ayoyi duk ya tabbatar wa kansa cewa yayi istiwa'i a sama al'arshin sa ayoyi guda bakwai, ya kai kuma zaka zo kai inkari ka ce bai daidaita a sama al'arshin sa ba ko baya sama al'arshin sa, yace ba kai sakai wannan ba, al-imanu bihi wajib. Sai ce wa su'alu anhu bid'ah, kai tambaya ya yanayin yanda Allah ya daidaita wannan bid'a ne, ka zo da wani abu sabo a addini, me yasa ya zama bid'a? Saboda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna raye aka saukar da wannan ayar, suka yi imani da ita, suka kudurta ta a zuciyarsu, amma basu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tawa, basu ce yaya Allah yanayin yanda Allah ya daidaita a sama al'arshin sa ba, basu tambaya ba, saboda me su riga sun fahimta laysa kamithlihi shay'un, basu tambayi manzon Allah ba kaifiya, saboda babu kaifiya. Haka nan tabi'ai basu tambaya ba, tabi'u tabi'ina basu tambaya ba, kai kuma yau ya zaka zo ka tambaya, tambayar ma bid'a ne, sai dai kai imani kawai amin ruha kama ja'al bila kai, kai imani da ita kamar yanda ayan ta zo, kamar yanda siffar ta zo, ba tare da ka misalta ba ko kuma ka kamanta ba. To wannan ka'ida ne Imam Mali ya kawo. To zai da muka dauki ka'idar Sheikhul Islam da yake al-qawlu fi ba'd sifati kal-qawli fi ba'd, duk abin da zaka faɗa a shakin sifofi haka zaka faɗa a wani shakin. To idan aka ce wannan ka'idar Imam Mali ya faɗe ta a cikin istiwa'in Allah, to ka dauko dukkanin sifofin Allah da ake rikici a kansu wanda wasu basu fahimce su ba, ka tsora musu wannan ka'idan. Misali Ubangiji ta'ala yanzilu rabbuna, yana saukowa idan sulusin dare ya rage, to shikenan yanzu sai mu ce an-nuzulu ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kayfu majhulun was'alu anhu bidia, saukowa sanenne ne an ce a sauko, saukowa daga sama, ba wanda bai san ma'anar saukowa ba, an-nuzul. Amma ya yanayin yanda Allah yake saukowa daga sama, wannan majhul, saboda laysa kamithli shay'un, domin Allah ba irin ka bane, saukowansa ba zai zama irin naka ba, imani da shi kuma wajibi ne, wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah, ka tambaya ya yanayin yanda Allah zai sauko wannan bid'a ne, duk ba wanda zai iya baka wannan amsa, amma dole kai imani ne. Kina Allah yana saukowa irin saukowansa, ba irin na mutum bane, bare ka ce ai na ce yana saukowa na kamanta shi da mutum, a'a ai ba irin sa bane. Imam Mali ya baka ka'ida, sanaka nan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, zai zo ranar al-kiyama, karka ce al'amarin sa zai zo, in nace zai zo ai ya zama kamar mutum, sai mu ce maka al-maji'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a, zuwa sanenne ne yanayin yanda zuwa yake ba mu sani ba, imani da shi dole tunda ya tabbata, ya yanayin abu yake, ya abun nan tambaya yanda zai zo din, wannan bid'a ne ma, don ba wanda ya sani, ba wanda zai iya baka ansa. Haka nan dukkan sifofin Allah, misali Allah ya tabbatar wa kansa da hannu, yadullahi fawqa aydihi, manzon Allah ya tabbatar masa wal ladhi nafsi biyadihi, to sai ka ce al yadu ma'lumatun wal kayfu majhulun wal imanu biha wajibun was su'alu anhu bid'a, hannu sanenne ne, amma ya yanayin hannun Allah yake, wannan ba wanda ya sani, don laysa kamithlihi shay'un, ba iri na mutum bane kada'an, kuma ba mu san ya yanayin yanda yake ba. Imani da Allah yana da hannu dole ne tun da ya tabbatar wa kansa, shi ya fi ka sanin kansa, manzon Allah ya tabbatar masa ya fi ka sanin Allah, ya kai zaka ce Allah bai da hannu ba kai ka ba, ka tambaya ya yanayin hannun Allah yake, wannan bid'a ne, sabon abu ne a addini, duk ba wanda zai iya baka wannan amsa. Shikenan duka sauran sifofin gaba ɗaya ka dora su akan wannan ka'idan, shine ma'anan al-qawlu fi ba'dhi sifati kal-qawli fi ba'd, idan ka tafi aqidar ka haka shikenan ka kubuta. To amma wa'ancan da suke korewa Allah siffofi, ko suke kamanta siffofin Allah da na Allah, wai su ba su fahimci wata siffa ba sai irin siffar dan adam, kaga wanda ya kamanta Allah, hannun Allah da hannun dan adam, ko kuma zuwan Allah da zuwan dan adam, ko jinsa da ganinsa, shi bai da wata fahimta tunda sunan ya zo iri daya, to kawai irin na dan adam ne. Haka nan wanda ya korewa Allah, don shi ma san da ya tashbihin sa ne ya kore masa, da ya karanta ayoyin da hadisan sai ce to ai na tabbatar wa Allah wannan siffan ta yi kama da ta halittar sa, ya zama kawai mutum, to bari in kore masa gaba daya. So da haka duk wani mai ta'adili san da ya tashbihi sannan ya yi ta'adili, hawa biyu ne, to wai ba su fahimci in abu sunan sa ya zo iri daya, su ba su fahimci akwai bambanci ba. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sai buga musu misali a cikin risala ta Tadmuriyya yake mu duba a cikin halittan Allah akwai abun da sunayen su iri ɗaya ne amma kuma suna da bambanci a halittan Allah ma tukunna ballantana kuma tsakanin Allah da ainihin halittansa yake idan ka duba abubuwa na cikin aljanna ubangiji ta Allah ba ba da labarin ni'imomi da suke cikin aljanna ba Abdullahi ibn Abbas yace laysa fil jannati laysa fid dunya mimma fil jannati illa al asma babu wani abu a duniya daga cikin abubuwa na cikin aljanna face suna ne kawai misali ubangiji ta Allah ba da labari akwai giya a aljanna akwai zuma akwai ruwa akwai nono masalul jannati allati wa'ida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim faman huwa khalidun fi an-nari wa suqu ma'an hamiman faqata am'ahu ubangiji ta'ala yace misalin aljanna ta masu tsoron Allah a cikin ta akwai anharun min ma'in ghairi asin akwai koramu na ruwa wanda baya jirkita sannan akwai koramu na nono wanda ɗanɗanonsa baya canjawa ma'ana wanda baya yin tsani sannan daga ciki akwai koramu na giya wanda take mai daɗi sannan mun yi talatiya a aljanna akwai korama na zuma takicciya da kuma dukkan ƴaƴan itatuwa gaba ɗaya to da giya ɗin da zuman da nono da ruwan da ƴaƴan itatuwa mangoro da ayaba da abarba da goba da sauransu dukkaninsu ba irin na duniya ba ne sunan ne iri ɗaya amma haƙiƙanin daɗin da kyansu da kwalitinsu ba irin na duniya ba ne kuma ka yi imani da haka tabbas cewa nonon duniya ba irin na aljanna ba ne giyan duniya ba irin ta aljanna ba ne yanzu mu ɗauki misali a kan giya kawai idan ka ɗauki cewa giyan aljanna daidai take da giyan duniya to ai giyan aljanna ba ta da daraja kai ma ba za ka yadda haka ba ne to amma sunan ɗaya ne ko ba ɗaya ba ɗaya ne Abdullahi ibn Abbas ya ce akwai matsaloli guda hudu da matsala ko khisal ɗabi'u guda hudu a giyan duniya wanda ko guda ɗaya babu shi a giyan lahira ɗabi'a ta farko ta giyan duniya in ka sha za ka yi maye hankalinka zai bar jikinka na biyu akwai sa ciwon kai in ka sha giyan duniya kanka zai ciwo na uku akwai amai in mutum ya sha giya ya kaga ya faɗi yana amai na hudu kuma zai fitsari a wandonsa bai san lokacin da yake fitsari ba wannan ba aibi ba ne na giyan duniya to dukkanin su ubangiji ta Allah ya tsarkake giyan lahira daga wannan abubuwa din yace wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'atin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun yan aljanna yara ne kanana matasa masu ado suke kewayawa suna yi musu hidima da kuma za su dawwama a matasansu a yaransu suna kewayawa da kofuna irin waɗanda ba su da marfi wato kofi wanda yake na gilas wanda bai da mariki da kuma kofi mai mariki shine a bariƙa sannan kuma da giya wanda take kukkuga daga ƙoramanta ita giya ɗin ana ɗebowa ana ba wa ɗan aljanna suna shan wannan giyan ubangiji ta Allah ce la yusaddauna anha wa la yunzifun amma ba sa ciwon kai kuma ba sa yin maye kaga giyan ta bambanta kenan so da haka duk matsalolin da giyan duniya take da shi giyan aljanna ba ta da shi so da yanzu wannan giyan da ta duniya da ta aljanna dukkanin su halittan Allah ne sannan duk sunan su khamrun giya amma kuma akwai bambanci kamar nisan sama da ƙasa tsakanin giyan duniya da ta aljanna kuma duk mun yi imani da wannan mun fahimci haka to yaya za a yi a ce siffar Allah ba za ta bambanta da siffar ɗan adam ba ko da sunan ya zo iri ɗaya misali Allah mai ji ne ɗan adam mai ji mai gani ne ɗan adam mai gani mai zuwa ne ɗan adam mai zuwa mai saukowa ne ɗan adam yana iya saukowa daga wani waje mai hannu ne ɗan adam yana da hannu yana da fiska ɗan adam yana da fiska sunan ba ɗaya ba ne to ya za mu kasa fahimtar cewa na Allah daban na ɗan adam daban tunda a halittarsa ma akwai bambanci suna ya zo ɗaya kuma a samu bambanci to saboda haka dole ne ka yi imani da cewa na Allah ba irin na halittarsa ba ne kuma ka tabbata masa ka tabbatar masa da wannan koda sunan yayi iri daya wala shay amithu babu wani abu irin misalin Allah ko a zakin sa babu a sifofin sa babu haka nan a cikin ayyukansa gaba daya ba sa kama da na halittar Allah saboda laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wannan ita ce kaida ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya tabbatar wa kansa saboda ya tabbatar wa kansa kaida ta farko ta imani da al-asma'i wa sifat kenan isbatu ma athbathahu Allah azza wa jalla li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa na sunayensa da sifofin sa tunda ya tabbatar wa kansa manzon Allah ya tabbatar masa baka da daman ka kore abu na biyu adamu tashbihi wa tamthil kullin ka kamanta na Allah da na halittar sa sifofin sa ba irin na halittar zama ne saboda ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin sa sannan kuma ka debe tamani zaka iya gano hakikanin yanda Allah ya sifantu da sifofin sa ma'ana kaifiya saboda ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ba a iya kewaye Allah da ilimi a gano sirrin Allah ko hakikanin sifofin sa kaifiyan yanda suke amma shine wanda ya san ciki da wajen dan adam sannan sai ya ce wala shay a yu'jizu babu wani abu wanda yake gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ko a sama yake ko a kasa inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ba abun da yake iya gajiyar da shi kaga wannan siffan ubangiji ta'ala shi kadai ne kadai ta da ita domin dan adam komin karfin sa komin mulkin sa komin wadatan sa yakan iya nemi zai wani abu ya kasa yi ya gajiya ba tare da ya iya yin wannan abun ba amma ubangiji ta'ala ba abun da zai ga daman yayi wannan abun ya gajiyar da shi saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sannan ba wanda ya isa ya gajiyar da shi ya buga da Allah yayi karo da Allah subhanahu wataala ya ce ya gajiyar da Allah wannan babu shi a duniya wama kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira Allah subhanahu wataala babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai iya gajiyar da shi ubangi ta'ala mai ilimi ne sannan mai iko ne yasa fir'auna da ya kafurcin sa ya gaba kafurcin sa ubangi ta'ala yin da ya rinjaye ya halakar da shi ya dunmiyar da shi a cikin kogi ya dawo ya ce ya yi imani aka ce baka isa ba wannan imanin bai zai amfane ka ba ka ga mutuwa ne adawa sun kangarewa Allah subhanahu wataala ya halakar da su haka nan samudawa haka nan mutanen annabi nuhu haka ya dinga halakar da al'umma haka mutanen annabi nuhu suka Allah ya ba su umarni suka kisu bi suna ganin suna da iko suna da karfi ubangiji ta'ala ya daga alƙariyan sama sannan suka ji tazbiyu mala'iku sannan shikenan aka kifo da su aka halakar da su gaba daya so da haka ubangiji ta'ala babu abun da yake gajiyar da shi in kaga bai yi abu ba to bai ga daman yayi wannan abun bane amma ba ya gagare shi bane babu mai gagaran Allah so da haka Allah shine al-azizu gagarau wanda babu abun da yake iya gagaransa shine ma'anan al-azizu mabuwayi ba abun da zai buwaye shi sai dai shi ya buwayi wani ya gagari wani amma shi ba a gagaransa ba zai nufin zai wani abu sannan ya kasa ba domin ubangiji ta'ala ba ajizi bane mai cikakken iko ne qadirun ne ala kulli shay'in mai iko ne akan komai da kowa so da haka dole ka tabbatar wa Allah siffan ainihin kudura ka kore masa siffan gajiyawa sai yasa siffofin Allah subhanahu wataala in ka tabbatar da kyawawan sai ka kore masa kuma kishiyoyin su idan ka tabbatar masa mai kudura ne to ka kore masa mai gajiyawa domin gajiyawa mummunan siffa ne in ka tabbatar masa mai ilimi ne to ka kore masa da jahilci domin jahilci aibi ne in ka tabbatar yana gani sai ka kore masa makanta in ka tabbatar mai magana ne ka kore masa mai kurunta haka nan siffofin Allah subhanahu wataala suke tafiya bainal isbati wan nafi tabbatarwa da korewa mai kyau a tabbatar mara kyau a kore kamala a tabbatar wanda zai kawo masa tawaya na kasu da aibi kuma a kore masa su to za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
qulur rahim was salatu was salamu ala rasulillah ma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu me takarda ta farko duba tambaya bane insha assalamu alaikum wa rahmatullah malam muna roƙonka yace mu daliban malam muna roƙon malam a cikin karatuttukan sa da malam ya taimaka ya sanya mana tafsiri na dalibai da ƙarshe muna roƙon malam ya taimaka mana da addu'a
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ina ga abin da ya kamata a fahimta shine shi ilimi da ake ganin sannan yana jere ne daga wannan sai wannan. Abu Hamid Al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yace al-ilmu murattabun tartiban daruriya, ilimi a jere yake kuma jerantawa na lalura, ma'ana daga wannan fanni sai wannan fanni, daga wannan fanni sai wannan fanni, sannan daga a wannan fannin ma daga wannan littafin sai wannan littafin sai wannan littafin. To a gaskiya tafsiri ba wai ilimi ne wanda ya shafi ƴan ƙasa-ƙasa ko ɗalibai wanda ilimin su bai zurfi ba, ilimi ne wanda ya kamata a ce mutum sai ilimin sa yayi nisa kafin zai yi shi. So da haka tafsiri shi yasa a jerin karatu ana sa shi a ƙarshe ne, ba shine a farko-farko ba. Amma idan kana karatu a makarantun nizamiya, ma'ana na zamani, aka sa tafsiri ba za ka tsallake ba, za ka karanta. Amma in dai jeri ne karatu naka na kanka za ka yi, to ba za ka zo ka fara da tafsiri ba. Akwai bukatan ka karanta fiqhu, ka karanta tauhidi, akwai bukatan ka karanta nahwu da sauran littattafan lugha, ka samu larabci ingantacce, ka samu fahimtar hukunce-hukunce shari'a masu yawa irin su usulul fiqh, su mus'alul hadis, irin su da su taimaka maka idan ka zo fahimtar tafsiri sai ka fahimce shi ba tare da wahala ba. Amma tun farko idan aka ce tafsiri zaka koya, to ba za ka koyi tafsirin ba sannan ko ba zai barka ka fahimci wasu karatuttuka wanda suka wajaba kai kafin tafsirin ba, domin duk abin da ake koya maka a fiqh ko a cikin hadisi abinda tafsirin ya kunsa ne, hukunce-hukunce ne ake gaya maka, ko ba a jawo aya an jawo hadisi ba. To saboda haka komi lokaci ne, idan lokacin a sa wa ɗalibai tafsirin yayi da a sa musu, kamar yadda aka sa musu nahwu, aka sa musu mus'alul hadis, aka sa musu usulul fiqh, aka sa musu qawaidul fiqhiyya, aka sa musu tauhidi, aka sa musu fiqhu, aka sa musu hadisi. In lokacin da ya dace a sa tafsirin sai a sa, a karanta shi da takaitaccen bayani yanda ɗalibin zai fahimta ba tare da an yi dogon sharhi ba, domin kada a ɓata masa lokaci ya samu ya iya sauran bayanai ya je faɗaɗa da kansa, amma in matsayinsa ya kai. To shi yasa wasu suna kuskure, sai kaga mutum ya ce ma zai zo karatu, sai kaga ya je ya ɗauko maka tafsiri, sai zo tafsiru Jalalaini baƙin baya iya ja, da ƙyar da ƙyar yake ja, kuma wai ya zo ya yi karatu ne. Wanda ya kamata ya koma ahlari ne irin su iziya, ya fahimce su tukunna, ya fahimci sauran littattafai na lugha da na nahwu kafin ya zo ya karanta tafsirin, amma sai ya rungumo tafsiru Jalalaini sai zo ya fara. To shi yasa irin wannan da zarar mutum ya fara muqaddima na san bai zai wuce sati ɗaya ba zai daina zuwa. Da yawa suna zuwa su fara sai in ga sun gudu, dama na san ba su kai ba, amma ba zan ce maka kada kai ba. Wani kuma zai zo ya ce ya sayi Bukhari, ya daɗe da sayan Bukhari da Muslim, zai zo ya fara yinsa, da ya zo shi ma bai kai yayi wannan ɗin ba sai kaga ya daina zuwa. Baƙin baya iya ja, balle sana yanzu to zai fama da jan baƙin ne, ko kuma da riƙe fassara, ko da riƙe ma'ana, ko da riƙe bayani. Ya kamata kafin ka zo tafsiri da manya-manyan littattafin nan ka iya jan baƙi, ka san fassara. Yanzu abin da kake nema ma'ana da ƙarin bayani, fassarar ma ka sani da kalmomin sai ɗan abin da ba ra'a resa ba. In an magaya maka ma'ana ka ƙara ma bayani sai ka riƙe. Amma duka guda biyu nan baka iya ba, amma bayanin abubuwa guda hudu an gyara maka jan baki, an gyara maka, an gaya maka fassara, an gaya maka ma'ana, an maka ƙarin bayani, to wanne za ka riƙe a ciki? Ko ɗaya sai ka kasa riƙewa. Ta kasa rufe abin nan suyudu ala khurashin wala adri khurasun ma yasidu, kaman kawai ka zo farauta ne sai gashi nan gaba ɗaya ko ina ga gada ga zamo ga zabi da sauransu, sai ka rasa ma wanne za ka farauta, to wanne za ka riƙe a ciki? Sai ka dinga ɓata lokacinka ba kai ilimi ba. Saboda haka ilimi ana fara shi daga farko, ana tafiya har ai nisa, shi ne ka'idarsa kenan. Bakar Abu Zaid a cikin Hayyatu Ɗalibil Ilmi yake kawo ta ka'ida, man hurimal usula hurimal husula, duk wanda aka haramta masa asalin ilimi mabadi ɗinsa bai fara daga farko ba, to ba zai iya kaiwa ne can ƙarshen ba. Shi yasa duk wanda ka ga ya samu ilimi yake fahimta, wallahi ya fara daga ƙasa ne. Daga ƙasa ya fara ƙananan littattafan nan, ya dinga bi har ya kai manyan. In kuma a sha ruwan tsuntsayewa ilimin ya taro daga sama, to ka tabbata da ya fara karatu za ka fahimta, domin bai da asasi da foundation mai ƙarfi a ilimin.
abubuwa da yawa sai su dinga wahalar da shi, rike karatun ya gagara, fahimtan ya gagara, saboda bai da condition a ƙasa. Amma yana da shi shikenan, sai kaga in yazo wannan manya-manyan littattafan ba za su wahalar da shi ba. Saboda haka ina ba wa dalibai hakuri maganar tafsiri su yi hakuri tukunna. Amma idan azumi ya zo, ana yin tafsiri wanda akwai wa'azi a cikinsa, sai ka zo ka saurara ka rike fassarar da kuma wa'azin da ake wa sauran mutanen gari, wanda kila kai wannan ma bai shafe ka ba, inda kai za a koyawa duk wannan wazuzzukan za a ajiye su a gefe, sai a koya maka fassara da ma'ana, wanda kai ma idan ka zo kuma za ka iya faɗaɗa wannan bayanin. Wannan mai tambaya yana cewa mana yana son a fassara mini wa'innan abubuwa. Shine al-iradatu shar'iyya ad-diniyya, al-iradatu al-kawniyya al-qadariyya. Sai yace umumun wa khususun mutlaq yajtami'ani fi haqqi al-muqlis al-mudi'i wa tanfaridu al-iradatu ad-diniyya al-qadariyya fi haqqi al-'afi. Fafham dhalika tanju min jahalati arbab al-kalam wa tabi'ihim. To ban sa wani littafi ya dauko ba, amma ma'anansa shine domin wannan matsala ce mai girma a cikin aqida, ita ce irada, bambance irada guda biyu. Abu na farko ce irada ash-shar'iyya ad-diniyya, akwai irada shar'iyya diniyya, wato iradar Allah, nufin Allah na shari'a na addini. Shine misali kamar Allah ya ce ku yi tauhidi wa abudu rabbakum, ko kuma wa aqimu salata wa atu zakata, ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, wala dukkanin sa irada ne shar'iyya, ku yi sallah, ku yi tauhidi, ku yi azumi, ku yi zakka, da dukkan sauran umurni da Ubangiji ta'ala ya bayar, to ana yake masa irada shar'iyya diniyya. Sannan akwai al-irada al-kawniyya al-qadariyya, irada na halittan Allah da kaddaran Allah, shi kuma shine Ubangiji ta'ala yayi ka dogo ko gajere, ko mai jiki ko siriri, ko yayi ka kafiri ko musulmi, wannan irada ce kauniya kadariya, yayi nufin yayi maka haka kaunan wa kadaran, shikenan sai abun ya faru. So sai yace umum wa khusus, amma ya ji ya shafe wata kalma ne, wa bainahuma umumun wa khususun mutlaq, ma'anar sa tsakanin wannan irada guda biyu akwai umumi akwai khususi. Ma'ana akwai irada wanda take haduwa gaba daya, sannan kuma akwai irada wanda take keɓantuwa. Ma'ana wani lokacin iradan tana haduwa dukanta guda biyu ga mutum guda daya, wani lokacin kuma irada kwa daya sai ta keɓanci wannan, dayar kuma sai ta keɓanci wannan, shine ma'anar bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Wannan inda ka karanta usulul fiqh sai ka fahimci wannan bayani sosai. Sai ta yajtami'ani fi haqqil mukhlis, suna haduwa a haqqin mai tsarkake Allah a wajen ibada musulmi kenan, al-mudi'i mai wa Allah da'a. Amma wa tanfaridu al-irada ad-diniyya al-qadariyya fi haqqil 'afi, amma irada diniya qadariyya tana kadaita a haqqin mai sabon Allah kamar wanda ba musulmi ba. Misalin wannan shine Ubangiji ta'ala yayi umurni ayi imani, wannan irada ce diniya shar'iyya, sannan ya kaddara wasu sun yi imani, wannan irada ce kauniya kadariya. Ubangiji ta'ala ya ce kar ayi kafirci, wannan irada ce diniya shar'iyya, sannan ya kaddara wasu kuma sun yi kafirci din, wannan sai ta zama irada kauniya kadariya. To wannan idan ka dauki mumini, shine ma'adan suna haduwa a haƙƙin mumini, in ka dauki mumini akan kansa kaman Abubakar As-Siddiq, to zaka ga irada duka guda biyu sun haɗu masa, shar'iyya da kadariya. Ma'ana Ubangiji ta'ala yayi nufin Abubakar yayi imani ya zama mumini mai tauhidi, sannan kuma ya kaddara masa yin imani din sai yayi imani ya zama mumini. Kaga yayi nufin sa da imani shar'an wa dinan, shine irada shar'iyya kenan diniya, sannan kuma ya halitta masa imani ya kaddara masa shi ya zama muminin, shine kadaran wa kaunan kenan, ita ce irada kauniya kadariya. Kaga duka biyu sun haɗu kenan. Kama idan ka dauko Abu Jahal a gefe ko Abu Lahab, to shi kuma Ubangiji ta'ala yayi nufin yayi imani domin ya aiko masa manzo, yace yayi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma nufin nan shar'an ne wa dinan, irada ce shar'iyya diniya, to amma bai yi masa irada kauniya kadariya ba, sai ya zama bai karbi imanin ba sai ya mutu yana kafirci. Ina fata mun fahimta. Bai wayannan irada din guda biyun ba su hadu a haƙƙinsa ba, sai shari'a ce kawai wanda an yi nufin ya yi imani a shari'a, amma ba a kaddara masa ba, ba a halitta masa imanin ba, sai zama da shi bai yi imani ba. Amma Abubakar da Umar da Usmanu su kuma duk gaba ɗaya ya sun samu iradan guda biyu, sai suka yi me, suka yi imani. Ina fatan muna fahimta. To wannan iradan banda wannan bambanci, tana da wani bambanci shine irada shari'a diniya ta tahallaf. Idan Allah ya nufin abu a shari'a da addini zai iya yi wa abun bai yi ba. Amma irada kauniya kadariya la ta takhallaf. In Allah ya nufin zai abu ya kaddara shi, ba abu da zai hana wannan abun ya yi. Kaga yayi nufin imanin Abubakar ya kaddara shi sai abun ya yi, ba inda zai bai yi ba. Amma yayi nufin imanin Abu Lahab a shari'a yayi imani lalle, amma bai kaddara masa imanin ba sai bai yi imanin ba. Amma da ya kaddara masa kaunan wa qadaran, an samu irada kauniya kadariya, babu yadda za a yi bai imani ba. Ina fata mun fahimci wannan. To wannan shine bambancin irada guda biyu. Innama idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu. Wannan shine irada kauniya kadariya. Sauran irada kuma na umurni da aikin addini shine irada shar'iyya diniya. To shine wanda ya faɗi wannan magana sai ya ce fafham, ka fahimci zalika wannan, tanju min jahalati arbabil kalami, sai ka tsira daga jahilcin ma'abota ilmul kalami, sunan da suka gurɓata aqida ba su ɗauko ta daga alqur'ani da hadisi ba, suna amfani da hankalinsu, wa tabi'ihim, da waɗanda suka bi su. Wannan matsala babbar matsala ne mai zurfi a cikin matsalolin aqida, shi yasa ban cika taɓo ta ba in ba tambaya aka yi ba. Na'am.
Mai tambaya na gaba yake cewa nan har yanzu zai ban fahimci bambancin tsakanin tauhidi da aqida ba.
So na yi bayani a yawancin satin, ina ganin irin wannan in an riga an yi bayani sai ka nemi kasafin ka ƙara ji, za ka fahimci me ake nufi. Tauhidi muka ce wannan yake tsanci Allah ne subhanahu wa ta'ala, ka kaɗe tashi a wajen rububiyarsa, wajen halittarsa, ka kaɗe tashi a wajen ibada, shi kaɗe kake bautawa, ka kaɗe tashi a wajen sunayensa da siffofinsa, shine ifradullahi fi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifati. Amma idan an ce aqida kuma ya ɗauki tauhidin da kuma daɗi, shine aqida shine kullu ma yajibu ala almuslimi an ya'taqidahu min umuri dinihi, duk abun da ya wajaba ka kudurta shi al'amarin addinin ka sunan sa aqida, kaga tauhidin ya shiga ciki. Sannan akwai imani da mala'iku, muka ce ai wannan ba a ce masa tauhidi aqida ne. Akwai imani da littattafai, imani da manzanni, imani da aljanna da wuta da azaban kabari da ni'iman kabari, imani da al'arshin Allah, imani da kursiyin Allah, imani da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda za mu yi bayanin wa'innan abubuwa filla-filla a cikin wannan littafin namu, ya taro mana abubuwa da yawa na aqida. To saboda haka wannan littafin littafin aqida ne, ma'ana ya haɗo tauhidi har da dukkan abubuwan da wajibi ne ka ji ka kudurta su a cikin zuciyanka. Wannan shine ma'anan aqida. Kenan a tsakanin su shi ma kaman irada kauniya da shari'a ne, bainahuma umumu wa khusus. In an ce aqida tauhidi ya shiga, amma an ce tauhidi to akwai abu na bangaren aqida wanda bai shiga ba, sai dai yarin jaya malamai suna gaya wa aqida tauhidi min babi tagalibi, don su rinjayar da tauhidin akan sauran abubuwa na aqidan, amma ba wai kalmar tauhidin tana daukan aqidan bane. Na.
Mai tambaya na gaba yake cewa malam, in an zo alwala kafa wankewa ne ko shafawa? Don na ga wasu suna shafawa.
In an zo alwala kafa wankewa ne, ba shafawa ake ba, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. In za ku yi alwala ku wanke fuska, ku wanke hannu zuwa mirfaqai, ku shafa kanku, sannan ku wanke kafa. Shi yasa aka ce wa arjulakum, ba a ce wa arjulikum ba. Akwai riwaya da take wa arjulikum, amma fassaranta shine wa arjulakum, tunda an samu inda aka ce wa arjulakum, so da aka wankewa ake yi. Idan baka fahimci ayan ba ka kasa fahimta, sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yayi ya wanki kafa ne ko yayi shafa. Idan ka duba dukkan hadisan da suka siffanta mana alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisan sayyidina Usman da hadisan sayyidina Ali da wasu su daga cikin sabbai duk sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke kafarsa ne ba shafawa yake ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bangi tala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abinda aka saukar musu saboda haka ga aya ta ce ayi alwala idan bamu gane ba manzon Allah zai bayyana mana yayi alwalansa yanda yayi alwalansa shine wankewa yayi babu daman ka zo ka ce kai ka shafa ka ce wai ka fahimta daga alqur'ani kenan kai wata fahimta wanda manzon Allah bai fahimta ba sannan wannan aiki aiki ne na ɗan shi'a ba aiki ne na ahlus sunna ba ahlus sunna wanke kafa suke ɗan shi'a sune suke yin shafa shafa kuskure ne wankewa shine abinda ubangiji ta'ala yake nufi da wannan ayan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a aikace
mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne manta abu ya manta wani abunsa a shagona to sai kuma naga abun zai lalace shin ya halatta ne aiki da wannan abun mai amfani da shi
idan abun zai lalace ɗayan biyu ko kai amfani da shi ko kuma kai sadaka da shi idan kai amfani da shi a matsayin kana jiran mai abun ya zo ka biya shi kayansa duk lokacin da ya zo za ka biya shi idan kuma ka ba da sadaka da shi a matsayin ka bayar masa sadaka idan bai dawo ba idan kuma ya dawo ka yi wa kanka sadaka sai ka biya shi kayansa sai dai in ya yarda cewa ya bari yana son ladan kawai shi kenan wannan ba sai ka biya shi ba ina fata muna fahimta idan ma ba abu mai lalacewa ba ne an kasa gane mai shi an yi tsakiya an rasa yadda za a yi hukuncinsa shi ne a yi sadaka da wannan abun ko a sai da shi a yi sadaka da kuɗin idan mutumin bai dawo ba shi kenan an masa sadaka an fita in kuma ya dawo ya nemi kayansa sai a biya shi in bai yarda da wannan sadakan ba sai ya zama mutum ya yi wa kansa sadaka za a ba shi ladan amma kuma zai biya shi wannan mutumin din kayansa wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya karrara wannan matsala a cikin al-ikhtiyarat nasa yace idan aka ba mutum ajiya sai ya rasa mai ajiya din abinda zai shine sadaka da wannan abun idan mutumin ya bai dawo ba shikenan ya masa sadaka in ya dawo kuma ya biya shi yace wannan shine fatawan al-a'immatul arba'a Malik Abu Hanifa Ash-Shafi'i da Imam Ahmad yace kuma sun kafa dalili da wani asar na Abdullah ibn Mas'ud wani yazo ya sayar masa bawa sai ya bashi bawan ya shiga gida kafin ya fito ya kawo masa kuɗi ne mutumin sama da ƙasa ya rasa shikenan sai ya dinga yawo kororo kororo yana sadaka da wannan kuɗin bawan yana cewa ya Allah idan ina yi sadaka da wannan da kuɗin wannan mutumin in wannan hukuncin haka yake na yi masa sadaka din ta je maza in ko ba haka yake ba wannan haƙinsa yana kan wuya na zan biya shi to wannan shine hukuncin abun ka je kai sadaka da abun ubangiji ta Allah sai kai masa ladan amma duran da ya dawo ka biya shi sai ladan ya zama naka sai dai in ya yarda da wannan sadakan shikenan
za mu dakata haka wanda bai ji tambayin shi ba ya kore wani sati Allah kai mu sai rubuta kafin na akwai wanda suka rubuto tambaya a suka suke roƙon addu'a ga mahaifiyarsa da ba su da lafiya da wanda za su yi jarrabawa da zai wasu takarduna buƙatun addu'ar alkhairi
duk masu buƙatan addu'a ubangiji subhanahu wataala ya biya musu buƙatun suna alkhairi da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba wani ma turo daga Maiduguri yana son a yi masa addu'a ubangiji subhanahu wataala ya biya masa buƙatun suna alkhairi Allah ya amsa masa addu'ansa ubangiji subhanahu wataala ya gyara mana imaninmu ya ƙarfafa mana imaninmu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ɓarna ɓarna ce ba mu ikon nisantanta Allahumma hdina fiman hadaita وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون